rasulu amma ba'd. A yau sha biyu da watan biyar haka ne ko? Sha biyu ga watan biyar shekara ta 1442 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 27 ga watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya. Za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka, wato littafin Bulughul Maram na babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, a cikin wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Zumi wanda ke layin Zamfara. Muna roƙon Allah ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, wanda za mu yi kuskure kuma ya gafarta mana. Idan ba mance ba, darasin da ya gabata mun tsaya a hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, a yau kuma za mu tashi hadisin Aisha, wato a cikin babul ghusli, babin da ke mana bayani akan hukunce-hukunce na wanka na tsarki sannan da janaba ga baki ɗaya. Wankan tsarki yayin da janaba ya kama mutum, yaya gamata yi wanka na tsarki? Sannan bayan haka menene hukunce-hukuncen da suke ƙarƙashinsa? Sannan da dukkan abubuwa da suke da alaƙa da shi, misali mai meye hukuncin wanda yake a hali na janaba, ko kuma mace da take a hali na jini al'ada wajen shigansu masallaci ko karatun Alƙur'ani. To wannan babi ga baki ɗaya yana mana bayani akan waɗannan ababe da dai sauransu. Malam yake cewa Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala an Aisha radiyallahu ta'ala anha, an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda, kala take cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce inni la uhillu almasjida bihaidin wala junubin, lalle ni bana halasta shiga masallaci ga wanda take a hali na al'ada, shi ne lihaidi, wanda take a hali na jini na al'ada, to baya halasta gare ta ta shiga masallaci ta zauna cikinsa, wala junubin, haka kuma wanda yake a hali na janaba shi ma baya halasta ya yi me ya shiga masallaci ya zauna cikinsa. Wannan hadithin rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya fidda wannan hadithi a cikin sunan nasa, wa sahahahu Ibn Khuzaima, sannan haka Ibn Khuzaima ya inganta wannan hadithin. Wannan idan muka lura a ƙarƙashin hadithin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wadda take tana ɗaya daga cikin manyan sahabbai waɗanda suka fi kowa yawan tarin hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bal wasu daga cikin malamai suna ganin a matayen duniya gabaki ɗaya babu wanda yake da tarin ilimi irin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ta kasance kowane lokaci tana tare da Annabi, bal ababe ma da suka shafi cikin gida, hukunce-hukunce na cikin gida, mafi yawanci sahabbai suna koma mata, har manyan sahabbai, saboda ita ta yi rayuwa da Annabi, ta san me ke gudana. An gane ko? To ire-iren hadisai waɗanda suke magana misali a abubuwa su da suka shafi cikin gida, wasu na filfili na cikin gida, to mafi yawanci za ka ga ana koma ma Aisha. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta tarin ilimi sosai da larabci, kuma da ash'ar na larabci duka. Shi yasa ire-iren su al-Imam adh-Dhahabi mai sirr alamin nubala yake cewa wannan ittifaqi ne na malamai, in dai a mata ne babu wanda ya kai Aisha dukkan matayen duniya tarin ilimi. Take cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi bayani wanda take cikin jini na al'ada, cewa baya halasta ta shiga masallaci ta zauna ciki, haka kuma mai janaba. Wannan hadithi malamai sun yi saɓani wajen inganta shi, duka yanzu da muka karanta al-Imam Abu Dawud ya fidda a cikin sunan nasa, haka Ibn Khuzaima kuma ya inganta wannan hadithin, amma wasu daga cikin malamai ire-iren su al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala suna ganin raunin hadithin. Ina fata an gane ko? Tayyib, malamai ma'abuta ilimi da fiqh daga al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa sun tattauna wannan mas'ala ga wadda take a hali na jini da kuma mai janaba menene hukuncin su. Farko al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala da al-Imam Ahmad bin Hanbal suna ganin wanda take a hali na al'ada wanda yake da a hali na janaba to baya halasta su shiga masallaci su zauna ciki, amma idan hanya ta jito da su wajen ketawa babu laifi su keta su fita. Wannan shine ra'ayin wa ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal da kuma al-Imam Shafi'i. Zaman ne yake haramu baya dacewa. Aka ce menene dalilin ku? Suka ce dalilin mu Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu. Ina fata an gane. Ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah a hali kuna a halin maye, yayin da mutum ya sha abin maye baya halasta ya kusanci sallah ya je ya yi sallah. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, har sai kun san abin da kuke faɗa ko kuke aikatawa, wato yayin da mayan ya gushe muku kenan. Wala junuban, haka mutum da yake a hali na janaba baya halasta shi ma ya kusanci ina masallaci domin yin sallah ko makamancin haka. Illa wala juma illa abiri sabili, sai dai wanda ya zo ketawa shine abiri sabili hatta tartasilu, har sai kun yi me kun yi wanka. Allah ke cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti, aw ta aya cikin suratul ma'ida in kuntum junuban fatahharu, sannan in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa, aw ta qira'a aw lamastum an-nisaa. Ina fata ana tare da ni. To kun ga anan Allah subhanahu wataala ce kada ku kusanci sallah kuna a hali na me na maye, wala junuban ko kuma a hali na janaba illa abiri sabilin, sai dai wanda ya ketawa ne kawai babu laifi a kan haka. To al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Shafi'i suka ce ai Allah ya istisnai, ya exception, ya cire ketawa inda ya ce illa abiri sabilin. To kun ga sun Allah ce wanda zai keta babu laifi, suka ce to wannan shine dalilin. Ina fata ana tare da ni. Tayyib, magana na biyu shine na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifa yake cewa yana haramta wannan na farko. Afwan, kafin mu je magana Abu Hanifa, kun ga wannan ayan ai magana akan mai janaba, sai aka ce ma al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Shafi'i to me dalilin ku akan mai al'ada yake cewa za ta iya ketawa ita ma, sai suka ce kiyasi akan mai janaba. Tunda mai janaba an halasta masa ketawa, to shi ma wannan wadda take a halin al'ada idan ta keta masallaci ta fita babu laifi a kan haka. Ina fata ana tare da ni ko? Tayyib, zance na biyu shine na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifa yake cewa yana haramta ga wanda yake a hali na janaba wal ha'id, da wanda yake a hali na me na jinin al'ada, dukhulul masjidi, su shiga masallaci, walau lil mururi, ko da ketawa ne. Kunga Abu Hanifa yana akasin maganar suwa kenan, maganar su al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi'i. Shi Abu Hanifa ya hana mutlaq da baki daya, ya ce ko ketawa ne baya halasta mai janaba ya keta masallaci ya shiga ciki, haka kuma mace wadda take mai jinin al'ada, mai jinin haila. Ina fata wazo. Zance na uku shine na Malikiya, al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yake cewa ketawan shi ma baya halasta, haka shiga baya halasta sai dai a hali na lalura. A hali na lalura babu laifi ga mai janaba din ko kuma mace mai jini na al'ada keta masallaci, babu laifi a kan haka. Amma a hali na ne, a hali na lalura. Wannan shi ne abin da aka rawaito daga al-Imam Malik bin Anas. Sai yake cewa a hali na lalura idan ya kama babu laifi mai janaba zai iya keta a wata riwaya kuma yana ganin idan zai keta din ya ga mata yayi alwala idan yayi alwala sai ya keta cikin masallaci eh ko da janaba ina fata ana tare da ni na aka ce ma Imam Malik bin Anas menene dalilinka sai yake cewa dalili na shine ai wannan hadisin da muka karanta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uhillu almasjida li ha'id wala junubi kinga yana ganin me yana ganin ingancin hadisin kenan ina fata wadih ko ayi yanzu mun samu maganganu guda nawa kenan mun samu maganganu guda uku kenan da farko na magana al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Ash-Shafi'i wanda suke ganin ketawa babu ne shi akan haka amma zamani baya halasta shi kuma Abu Hanifa yake cewa ketawa ma baya halasta sai al-Imam Malik bin Anas yake cewa ketawan yana halasta amma a hali na lalura to mun ga magana akan ketawa zamu zo magana akan zama cikin masallacin mutum ya zauna domin ya ji karatu ko makamancin haka idan yana a hali na me na janaba tunda kun san ai wata ran hadisi ya tabbata cikin sahih Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a hali na janaba sai ya boye masa bai boye sai ana nan wata ran sai bayan wasu lokuta sai annabi ya ce ina Abu Huraira yake tambayarsa bayan Abu Huraira ya zo sai yake cewa ya Rasulullah na kasance ina a hali na janaba ne fal khanastu minka sai na boye ban so ta gani saboda ina gaban da tsarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Huraira subhanallah innal mu'min la yajnub lalle shi mu'mini ba za a ce yana cikin najasa ba ko janaba ina fatawa da to shi yasa suke ganin wannan najasa ce wanda take akwai romanci tsakanin najasa ma'anawiya da wanda take ba ma'anawiya ina fata kana tare da ni ko inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah innal mu'mini la yajnub ko la yajus to muje magana na gaba shine bayani akan zama cikin masallacin abun da ya shafi magana akan mutum ya shiga ya zauna Abu Hanifa yake cewa da mai al'ada da mai jini na biki baya halatta su shiga masallaci su zauna kun ga ya haramta ketawa haka ya haramta zama ciki ina fata ana tare da ni Imam Malik bin Anas yake cewa za su iya shiga din su zauna shi ma idan a hali na lalura me wanda take cikin hali na al'ada ko kuma jini na biki idan ya kama dole misali to za su iya shiga a hali na lalura misali ila gidan da take tana tsoron ita kadai ne za a iya zuwa a kashe ta ko makamancin haka to kuma babu yanda za ta yi sai ta ji kila a masallaci ana wani karatu to tsoron gidan da take ciki tsoron halata to za ta iya zuwa ta raɗe ta zauna cikin masallaci har sai kira idan mijinta ko wasu ƴan uwa nata sun dawo sai ta koma shine hali misali kaɗan daga cikin misalai na hali na lalura amma al-imamu ash-shafi'i da al-imamu ahmad bin hanbal su a wurinsu suna ganin ketawan nan da suka ce shine halal da mai jini na al'ada kenan da kuma jini na bi suka ce amma zama baya halasta ta zauna cikin masallaci an gane ko saboda tsoron jinin nan na biki ko jinin al'ada ya lalata masallaci saboda zai iya zuba ko makamancin haka ya bata dakin Allah subhanahu wataala shi yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi'i sun halasta ketawa da mai janaba da jini na al'ada da jini na biki sun halasta haka amma game da zaman masallaci game jinin al'ada da mai jinin biki suna ganin wannan baya halasta al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Shafi'i saboda tsoron kada a sanya masallaci dauka arwaito riwaya daga al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idan jinin ya yanke misali a koda ba su yi wanka ba za su yi alwalasi su zauna ciki mizinin al'ada da mizinin biki. Al'imamun Malik bin Anas yana ganin ketawar da zama ciki a hali na lalura ya halasta. Al'imamu Abu Hanifa yana ganin cewa ketawar da zama ciki duka bai halasta ba. Ina fata an gane. Kun ga al'imamu Malik bin Anas da ketawa da zama duka ra'ayinsa ɗaya. Haka al'imamu Abu Hanifa duka yana ganin da ketawar da zama ciki a hukuncinsu ɗaya. Amma al'imamu Ahmad bin Hanbal da al'imamu Shafi'i su ne suka ne suka rabe hukunci. Hukuncin ketawa da zama. To, a zahiri bayan waɗannan maganganu da muka yi bayani na malamai, mafi yawancin malamai wasu suna halasta mai janaba keta masallaci ko shiga masallaci. Saboda hadisin da ya zo na Tumama ibn Usal, a lokacin da aka kamo shi wajen yaƙi sai aka zo aka ɗaure shi a cikin ginshiƙin masallaci. Kuma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu Tumama ibn Usal har da ƙarshe ma ya karɓi musulunci. Kuma Annabi bai masa bai inkarin ɗaure shi a cikin me ba a cikin masallaci ba. Suka ce in da a ce wannan da dama daga cikin malaman musulmin jayar da wannan. Suka ce in da a ce shiga mai janaba masallaci laifi ne. To da a ce Tumama a lokacin Annabi ya yi umarni a yi ne a fidda shi tun da kafiri ne an kama shi wajen yaƙi. Tun da kafiri ba zai taɓa yiwuwa a ce bai da janaba ko da mafarki ko bai da aure tun da ya balaga ba zai taɓa yiwuwa a ce bai taɓa yin mafarki ba. Tun da la yakhlu min halatin janaba kenan bai kubuta daga hali na janaba. Amma game da masu jini na al'ada da jini na diki dama daga cikin malamai suna ganin rashin halastin shigansu masallaci in dai ba a hali na lalura ba. Hali na lalura kamar yadda muka buga misali an gane ko? Shi ya sa wasu malamai suke cewa hatta lokacin idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yi umarni ga ɗan mata da mata duka su tafi mai su tafi wasu wajen sallah na mai na idi. Amma yake cewa waliyatazinna alhuyyadu masajidana. Amma waɗanda suke da hali na janaba su ne santa daga masallaci na ne na idi. Kun ga wannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna cewa ga waɗanda suke rinjaya da halassun shiga abin nan kenan masu al'ada. To amma akwai waɗanda suke ganin suke riƙo da ra'ayin malikiya in dai a hali na lalura ne to babu laifi a kan haka. Ina fata wazo. Musamman hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uhillu bil masjid al ha'id wa la jirb wa sama la misrawna nashi wa anha hatta an tarqo daga Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yadda kala take cewa kuntu abtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka da ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid a kwano guda ɗaya ko ƙarya guda ɗaya تختلف أيدينا فيه من الجنابة حنا يمسنا ساقاني أتكي وتسعى إتلاتا إيبوروا شيكم ألوك سعى النبي صلى الله عليه وسلم ذي قومني ذي قوم حننسا ألوك سعى النبي ذي كتوة حننسا دروا دقا فارن دسكي وان كان تركي لشي إتكم ألوك سعى لا تسنيناتا هنا تختلف أيدينا وتسعى حننتي تبع ناشي وتسعى ناشي تبع ناتا ina fata ana tare da ni. Muttafaq alaihi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi. Azhar ibn Hibban haka ibn Hibban ya kara wa taltaqi aidina wa tuhanna ya musuna haduwa da juna. Idan muka lura zamu ga wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tattaro fa'ida fa'idodi masu dimbin yawa. Kaɗan daga ciki wannan hadisi yana nuna mana cewa shi ita soyayya wato kuskure ne mutum ya ce shari'a ba ta koyar da soyayya ba na zamantakewa aure. Mutum ya kasance bai iya soyayya ba ko kuma baya yin wasu ababe na soyayya yana ganin cewa ko kamar shi ne a koyarwa addinin musulunci. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da matarsa ba don komai ba domin ya koya ma wannan al'umma kyakkyawan zamantakewa. cewa yayin da mutum yake tare da mace ba zai a ce din kullun kana mai sauki ba, tunda mata in kullun zaka kasance mai sauki sosai mai taushi to abubuwa za su lalace sosai, amma dai wacce ran kasance mai soyayya sosai mai taushi ga iyalinka da farin ciki, idan kuma abin zafi ko fada yazo kuma nan ma ai fada, amma mutum ya kasance abu shaka a bace kowane lokaci cikin tsauri wannan bai cancanta ba. Ina fata ana tare da ni. Saboda haka hatta ayoyi sun zo Allah yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku mataye daga ni daga gare ku, sannan wa ja'ala bainakum mawadda ya sanya soyayya tsakaninku wa rahma, sannan da tsosayi haka da jin kai tsakanin. Ina fata wazi. To sai ra ka dan daga cikin fa'idodin wannan hadisi cewa addinin musulunci ya koyar da kikkiawan zamantakewa wanda ya cancanta musulmai su dinga yi tsakanin su da iyalinsu. Sannan bayan haka wannan yake nuna mana a fa'ida na biyu shine halaltar mutum ya yi wanka tare da matansa a lokaci daya. Wannan halal ne ba haramu ba ne, bal sunna ne ma na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan yana ƙara kikkiawan alaka tsakanin mutum da iyalinsa. Abu na uku, wasu na kafa hujja da hadisin halastin wanka da ragowar ruwa, tunda yayin da Annabi zai ɗebo ruwa kuma akwai wani ragowar ruwa na wankan da yake ciki, ita ma tana ɗebo wannan ruwa, ba za a ce duk shi ya yi wanka da wannan ɓangare na ruwa ya zama mai ba, ya zama najasa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaghtasilu bi fadli maimuna, yana yin wanka da ragowar ruwan matarsa maimuna wankan tsarki. Saboda haka zance mafi inganci idan mutum yana tare da mata, tunda Ibn Hajar, ina ga mun karanta hadisan ko idan mun karanta ba za mu karanta suna ɗaya hadisin naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu ar-rajul bi fadli bi fadli al-ma'i, an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi wanka da ragowar ruwa na tsarki, misali wanda wani ya yi wanka da shi. Amma sai aka samu, shi yasa Ibn Hajar a wannan littafi ya haɗa hadisan guda biyu a wuri ɗaya, ɗaya shi karantan shi ya yi ɗaya kuma ya hana. To da malamai suka haɗa hadisan guda biyu sai suka ce saboda haka wannan yana nuna annahyu bil karaha, makruhi ne ba wai haramun ba ne, matuƙa akwai wani ruwa, akwai wanda suke gani ma wannan ba ma nahyi din ma ba ma da karaha ba ne, din da har shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka, kuma ya yi ne domin ya nuna mana cewa ya goge wannan hanin da ya yi. Saboda haka idan mutum ya yi wanka na tsarki ragowar ruwan, matarsa za ta iya yi babu laifi a kan haka. Hatta waɗanda suke ganin cewa da karaha ne suna ganin cewa idan babu wani ruwa to wannan ruwan zai iya yi da shi, idan kuma akwai wani ruwa to abin da ya fi dacewa ya ɗebo wani ruwan shi ya fi dacewa. Wato sai mu yi muƙarana hadisan guda biyu sai kasance duka an yi aiki da su kenan, cewa tabbas annahyu din akwai shi hani amma lil karaha ne idan akwai wani ruwa, idan kuma babu wani ruwa to babu makruhanci a ciki. Ina fata wazo. Saboda haka hatta wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai da wasu malamai suka kafa hujja da shi akan halaltar yin wanka da ragowar me da ragowar ruwa da mutum ya rage na tsarki, babu laifi a kan haka wani ya yi wanka da shi insha Allah ta'ala. نعم حديثي نجبا شيني حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يكي تيوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله قيل على أميت الله استوبت أغريشياتي إن تحت كل شعرة جنابة أركشم قوة قاشي نمتن أقي جنابة أتويا إن نمتن جنابة تكاماشي سواء أن جنابة نا قسنت إيالي لي كوكما na mafarki ne ko makamancin haka, idan har ya fidda mani to wannan janaban tana game jikinsa ne ga baki ɗaya. Shi yasa wajen malamai na fiqihu babban abin da ake so mutum idan ya zo yin wankan tsarki shi ne ya kokari dukkan jikinsa ya game shi da ruwa ta'mimul jasadi bil ma'i kamar yadda yake cikin littafanmu na gida an gane ko na mazhabar malikiyya tayi manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yake cewa inna tahta kulli sha'ratin janaba lalle karkashin kowace gashi na mutum akwai janaba ce akwai datti akwai dauda fansiru sha'ar ya mutum zai wanka na tsarki to ya gamace wanke jikinsa gabaki daya fatarsa gabaki daya wannan fansiru ash-sha'ra fansiru ash-sha'ra ya wanke ko ina na dashin na jikinsa gabaki daya tunda dashi za ka ga ko ina zai iya fitowa a cikin mutum akwai wadanda Allah ya musu bayan wannan dashi ba wai akan kai bane hatta akan jiki to saboda kai wanke gashinsa ko ina na jikinsa an gane ko wanqul basharata an gane ko sannan bayan haka hatan jikinsa wannan ash-sha'ra gashin jiki wannan busharata ko basharata shine hatan jikinsa din na ko ina ya gane jikinsa da ruwa wato bayan ya farara ma jikin ya tabbatar da cewa dukan wata kafa ta jikinsa da wata kofa ya tabbatar da cewa ya wanke wannan wurin haka duk inda yake da gashi a jikinsa inda kansa ko da Allah ya mai bayan gashi da yawa ne da abin da ya shafi gemunsa da abin da ya shafi hammatansa da gabansa da abin da ya shafi gashin bakinsa da gashin jira na ko ina na jikinsa dole ya tabbatar da cewa ya sanya yatsa yayi ne ya tsaftace wurin saboda haka wankan tsarki wanka ne wanda yake da muhimmanci sosai wanda idan mutum bai kyautata shi ba kun ga yana cikin me kenan yana cikin janaba kenan kuma dukkan wata ibada da mutum zai yi yana cikin hali irin na janaba wanda ba na tsarki ba ibada ta kun ga sallolinsa ba ta tsarki ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka hadisin da yake cikin sahihaini sahihul bukhari da muslim ina fatawa da رواه أبو داود الإمام أبو داود يشد أن حديثي والترمذي حكى ذا الإمام الترمذي وضعفاه سرونا نوانا حديثي الإمام أبو داود الإمام الترمذي بك سرونا نوانا حديثي حكى ذا تكين وأن ذا سكرونا ناشا في الإمام الشافعي شما ينا جن رونا نوانا حديثي حكى الإمام البيهقي حكى الإمام البيهقي شما يا رونا وانا حديث انا فاتا ان غانيكو الامام البيهقي رحمه الله تعالى دكي تيوا بل معلمي ما ابو سائلني غباكي دي سنني مي سرونا وانا حديث سنا غانن حديث بي مي با حديث بي انجلتا با انا فاتا انا تاره دني دليلن دا يسا سكا تي حديث مي روني مي saboda akwai rawi wanda yake al-Harith ibn Wajaba wannan al-Harith ibn Wajaba wato mutum ne mai rawi ta bangaren hadisi an gane ko huwa da'ifu al-hadith to a sanadi akwai sa to saboda shi wannan bawa Allah wanda yake cikin sanadi shi yasa suka ce sake subhanallah an gane ko saboda haka suka ce yana da rauni sosai shi wannan bawan Allah sannan hadisuhu munkar to saboda haka wannan bayan Abu Dawud da Imam Tirmidhi da suka rauna nashi haka al-Imam Shafi'i shi ma ya rauna na wannan hadisi haka al-Imam al-Baihaqi duka sun rauna na wannan hadisi dai sauran malamai ma Abu Sa'id ne suka ce wannan hadisi bai inganta ba wali ahmad haka al-imam ahmad ya fidda a cikin musnad nasa an aisha daga aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yadda nahwahu sun fidda kusankacin wannan hadisi sai dai wa fihi rawin majhulun a cikinsa akwai shi ma riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal din shi ma akwai rauni a ciki saboda akwai rawi wanda yake majhul ne kamar yadda al-harith a wannan riwaya majhuli ne haka sauran riwayoyin duka suna da rauni saboda haka dai a takaice wannan hadisin ɗan uwa duk da yana da rauni amma malamai sun ce al'amal alayhi za ka iya samun wasu hadisai masu rauni amma kuma ana ne ana amfani da su saboda akwai wasu dalilai da suka ƙarfafa su waɗannan dalilan a za ta iya yiwa ta wasu zahiri na ayoyi ko kuma wasu zahiri na me na wasu hadisai da suka zo wanda suke nuna cewa a misali yanzu abin da ya shafi wanka na sarki idan muka karbi muka dubi wasu ayoyi na alqur'ani Allah subhanahu wataala yayi umarnin cewa dole ne mutum yayin da yake a hali na janaba yayi wanka to idan kuma aka ce wanka a al'adance shine mutum ya wanke jikinsa gabaki daya baya halasta ya bar wani sashi na me na jikinsa ina fata ana tare da ni haka idan muka duba hadisai da suka zo cikin sahihaini da sauransu na wankan annabi sallallahu alaihi wasallam duka suna nuna cewa annabi wankan da yayi complete wanka ne ina fata an gane ko duka wankan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ka yayi ne ya wanke jikinsa gabaki daya to shi yasa malamai suka fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi za ta lafiya na da shi ina fata an gane ko to shi yasa malamai suka fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi kadan daga ciki shine wujubu ghusli jami'il badani lil junubi wala yu'fa an shay'in minhu yayin da mutum zai wanka janaba dole ne ya wanke jikinsa gabaki daya wala yu'fa an shay'in minhu ba a rangwame akan ya wanke wani bangare na jikinsa mun yi bayani a darasin da ya gabata cewa wankan janaba tabbas ya kasu gida biyu akwai wanka wanda yake ghuslul kamil akwai ghuslul mujzi mun yi wannan bayani a darasin da ya gabata a ghuslul kamil shi ne wanda mutum yayin da zai yi wanka din zai fara yin tsarki bayan ya yi tsarki sai ya wanke hannunsa daga najasan da ya taba idan ya wanke hannunsa daga najasan da ya taba sannan sai ya yi mai sai ya alwala alwala irin alwalan sallah idan ya yi alwala irin ta sallah sannan sai ya sanya hannayensa guda biyu sai ya mumtsutsuka kansa sau uku sannan sai ya tamfato ruwa ya zuba ma kansa sau nawa sau uku sannan sai ya wanke bangaren dama zai iya wanke bangaren dama har zuwa ƙarshe ko kuma zuwa nan sannan sai ya wanke hagu shi ma zuwa nan sannan sai ya ƙarasa wanke dama zuwa ƙarshe sai ya wanke hagu shi ma zuwa ƙarshe kafa yayin da mutum ya yi alwala yana halasta ya wanke kafa idan ya wanke kafa a wannan lokacin ya zo yin wanka kun ga dama already ya yi ne ya wanke kafarsa zai iya ƙara maimaita kafan idan ya so an gane ko akwai kuma malaman da suke ganin cewa idan ya zo yin alwala kamar yadda wasu hadisai suka yi nuni akan haka zai iya jinkirta wanke kafarsa har sai ya yi wanka idan ya wanka sai ya koma gefe sai ya wanke kafarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa wata sa'a ina fatawa da ku sai abu na nabi ghuslul mujzi wanda yake ba kamil ba shi kuma shi ne wanda muka yi bayani cewa mutum zai iya buɗe shawarsa ko kuma ya shiga teku idan ya buɗe shawarsa ko ya shiga teku idan akwai teku a kamar yanzu wannan Riga Kaduna idan ya yi niyya ko ya zai iya fadawa cikin wannan ruwan idan ya fada ya wanke jikinsa ko ina idan ya fito ya cuɗa jikinsa sai ya shaƙa ruwa ya tace afwan ya kuskura baki ya shaƙa ya tace sai ya shaƙa ruwa a ya yi shafin kunni an gane ko da wannan wankan muka ce ana kiransa shi ake kira ghuslul mujzi kun ga mutum bai bi wannan jerin ba na fara yin tsarki sannan ya zo ya yi alwala sannan ya mutsutsuka kai sau uku sannan ya zuba ma kai sau uku ruwa sannan ya wanke dama sannan ya wanke hagu wannan kawai ya fada cikin teku ne ko kuma shawa kawai ya buɗe ya farara ma kansa kuma da wannan din shi ma muka ce malamai suna ganin idan yi wannan kashi na biyu din na wanka zai iya yin me zai iya yin alwala sallah da shi babu laifi amma abin da ake so dai shine ya kusura baki ya shaka kuma sai ya yi me ya shafa kunni to duka nau'o'i guda biyu din babban abin da malamai cikin manyan rukunai na wankan tsarki shine mutum ya tabbatar da cewa jikinsa gabaki ɗaya ya samu ruwa sai fa'ida na biyu na da muka fa'idantar shi karkashin wannan hadisi shine wujubu izalati kullu ma yamna usulul ma'i ila al-bashara, dukkan abin da yake jikin mutum wanda ya san zai hana shiga ruwa cikin jikinsa ya gamata ya cire shi. Misali irin su zobe da waɗanda suke sanya wasu ƙarafuna a jikinsu, in dai ruwa ba zai shiga ba dole ya cire wannan abin wajen wankan kirki. Haka maza, wasu maza ko mata inda suke kitso, sai su sanya wani irin roba wanda zai hana ruwa ya shiga cikin kai, to shi ma wannan kuskure ne, dole su cire wannan abin. Sai yanda idan aka farara ma kan ruwa abin nan, ruwan zai shiga cikin me, zai shiga cikin kai. Ina fata wabe, ba dole ba ne sai mace ta warware gashin kanta, ba dole ba ne. Wanka na ne na janaba ko wanka na tsarki ko kuma wanka na juma'a, ina fata wazo. Bangaren akwai wasu malamai ire-iren su Hanabila, suna ganin cewa idan wankan al'ada ne to mace sai ta yi ne abinda ya fi dacewa ta dinga tsaita kanta ta warware kitso ɗinta. Wankan janaba kuma ba dole sai ta yi haka ba, amma abinda ya fi dacewa kamar yadda muka karanta shine ba dole ba ne. Wanka na tsarki na janaba ko na al'ada ko jinin biki ko wankan juma'a ko wanka na sallar idi, cewa in dai ta farara ma kanta ruwa, wannan ruwan zai shiga kanta to ya wadata. Ina fata ana tare da ni. Tayyib, wannan babi mun gama shi a yau insha Allah ta'ala. Sati mai zuwa za mu shiga babi na taimama. Babin nan gabaki ɗaya abin da ya containing, wato kaɗan daga cikin fa'idodin da ya ƙunsa shine wannan, idan muka lura za mu fa'idanta da sifa na wanka na tsarki. Wannan babin ya mana cikakken bayani akan yadda ake wankan tsarki, kuma mun yi filla-filla bayani akan wankan tsarki da duka nau'o'insa guda biyu. Sannan fa'ida na biyu da muka samu ƙarƙashin wannan babi da muka karanta shine cewa wanka na tsarki wajibi ne, wajibi ne ga kowane mutum musulmi. Ibe janaba ta kama shi, sawa'un na saduwa ne ko kuma na mafarki ne, to dole sai ya yi mai, ko kuma ya fi da mani da gangan, to dole sai ya yi wanka na tsarki. Amma saɓanin mazi da wadi, wannan baya wajarta wanka, ba sa wajarta wanka na tsarki. Ina fata wado, wannan kuma duka maza da mata, duka wajibi ne a gare su, a kan kowa dole sai ya yi wanka na tsarki. Haka mace yayin da jini ya yanke mata na al'ada da kuma jini na ne nabi, haka kafin yayin da zai shiga musulunci shi ma duka the same wanka ne, kamar irin wannan wanka. Haka kafiri shi ma yayin da ya musulunta ake so ya irin wannan wanka na tsarki, tunda a halin da yake na kafirci dole za ka same shi da dauka da najasa, kamar yadda muka yi bayani. To shi yasa ake son kafiri yayin da ya shiga musulunci sai shi ma ya yi mai, ya yi wanka na tsarki. Sannan fa'ida ta uku wannan muka fa'idanta da ita karkashin wannan hadisi shine duk da hadisin wancan wasu malamai sun rauna nashi, wanda aka mai kaho ko ya karbi ya dau mamaci dawa, wasu malamai suna ganin ana so ya yi wankan tsarki. Amma mun yi bayani ya cikakkiya akan wannan matsala a darussan da suka gabata, cewa ba wai dole bane mutum ya yi alwala kawai ya wadatar masa. Sai juma'a, wankan juma'a shi ma zance mafi inganci ba wajibi ba ne, sunna ne wanda suke mai ƙarfi. Mun karanta hadisan duka guda biyu, ɗaya hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghusl al-juma'ati wajibun ala kulli muhtalim, a wani hadisi kuma kun ga da wannan ne wasu ke ganin cewa kamar wajibi ne. Ɗaya hadisin kuma cewa idan mutum ya yi wan alwala ya wadatar masa. Shi yasa da aka yi muqarana ko aka hada hadisan guda biyu, sai malamai suka fidda fa'ida suke cewa wanka shi na juma'a ba farilla ba ne amma sunna ne, kuma duk wanda ya yi wankan lallai zai samu me, zai samu lada a kan haka saboda ya yi aiki da sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. Aya saura kaɗan idan muka gama sai mu buɗe kofa na tambayoyi. Hadisa Abu Sa'id al-Khudri, manzo Allah ya ce ghusl yawmin juma'ati wajibun ala kulli muhtalim, wanda as-saba'a sun cika wannan hadisi. Idan muka ce as-saba'a mun yi bayanin su ne as-saba'a al-Imam al-Bukhari da Muslim da Sunan al-Arba'a da al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fi hadisi nabi man tawadda yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Shi ma wannan al-khamsa sun fidda shi. To shi yasa da aka hada hadisan duka wanda suke nuna wajibi da wanda suke nuna rashin wajibi sai aka ce to yin haka sunna ne. Ina fatawa da amma dai alwala dole sai mutum yayi alwala kafin ya je ne a sallah na juma'a. Sai fa'ida na gaba shine wannan maka fa'idanta da shi karkashin wannan hadisi na hudu shine yayin da mutum ya sadu da matarsa sai ya fidda mani. Idan yana so ya koma abinda ya fi dacewa ya ƙara saduwa da ita ana so ya yi alwala a kalla shi. Ba dole sai ya yi wanka ba amma dai ana so ya yi alwala. Haka hadisi suka nuna waɗanda suke da dama wasu zo sun sahihu al-Bukhari da wasu zo sun sunan da da sauransu. Ina fatawa da ko a wani hadisin manzo Allah ke cewa saboda shi zai fi dace daman nishadi da kuma ƙarfi a ƙara kusantar iyalinsa. Sai fa'ida na gaba shine a mai janaba da mai al'ada da mai jinin biki malamai sun yi saɓani wajen shiga masallaci da karatun Al-Qur'ani amma dai a da rike shi karatun shi Al-Qur'ani a mazhaba ta malikiya ga ɗaliba ta ilimi an gane ko wadda take haddan Al-Qur'ani ko take koyarwa to babu laifi su rike wannan Al-Qur'ani su karanta saboda hali na lalura ko suna a hali na me na al'ada ko na jini na biki saboda tsoron kila in ba su rike sun yi muraja'a ba wannan haddan za ta iya sukace musu. Shi yasa hatta Amtasarul Khalil da Aqrabul Masalik duka can ƙarshen kitabul Tahara ya kawo wannan matsala. Ina fatawa da amma akwai malaman da suke ganin cewa saboda girmama Al-Qur'ani to sai dai su sanya safa ko makamancin haka in za su rike Al-Qur'ani. Amma wajen karanta Al-Qur'ani da dama suna ganin halaftin haka. Akwai bambanci tsakanin rike Al-Qur'ani da kuma karanta shi. An gane ko? Akwai bambanci tsakanin karanta shi da kuma rike shi. Sannan ƙa'ida ta ƙarshe shine halaftin mutum ya yi wankan tsarki tare da iyalinsa. Kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihul Bukhari da Muslim wanda muka karanta, annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana yin wankan tsarki tare da matarsa. To wannan babu laifi a kan haka. Matsala ta ƙarshe wanda nake so in faɗakar a kai ko in yi ishara shine mutum ne ya waye gari ranar juma'a yana sai ya tashi da janaba kuma yana so ya yi wanka na tsarki na janaban kuma gashi ranar juma'a ne yana so ya yi wanka na juma'a kuma tunda wankan duka iri ɗaya ne kamar yadda muka yi bayani. Shin kowane sai ya mai wankansa ko kawai idan ya yi wanka guda ɗaya ya wadatar da ababe guda biyu wato zai iya yin wanka guda ɗaya da niyyar abin nan ɗin wankan tsarki da kuma wanka na juma'a ko kawai kowane sai ya mai nasa daban-daban? To abinda dama daga cikin malamai suka yi bayani a kai shine zai iya yin wanka guda ɗaya da niyoyi guda biyu wankan tsarki na ɗauke janaba sannan da kuma niyya cewa wannan wankan kuma na juma'a ne amma zai gabatar da wanda yake niyya wadda take ita ce mai ƙarfi zai yi da niyyar yin wannan wankan sannan ƙarƙashinsa na wankan wanda yake sunna ne. Misali da janaba da juma'a wanne ne nan mutum zai gabatar da niyyarsa? Janaba. Saboda wanka na janaba kun ga dole ne wajibi ne. Saboda haka masu qawa'idul fiqhiyya suke cewa wa in tasawala amalani ijtama'a wa fi'lun ihdahuma fastami'a. Haka ire-iren su littafin Ibn Qudama al-Maqdisi al-Mughni ya tattauna wannan mas'alar sosai shi ma a cikin al-Mughni da dai sauran malamai na ilimi. Saboda haka za ka iya yin wanka guda ɗaya da niyoyi guda biyu amma ya kasance za ka gabatar da niyyar wankan janaba sai ƙarƙashinsa kuma wanka na juma'a. wannan ya halasta babu laifi shi yasa Sheikh Nasiruddin a cikin littafin sa qawa'id al-fiqhiyya ishara wannan mas'ala wa in tasawa al-amalan ijtama'a wa fi'l ihdahuma fastami'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana za mu tsaya idan aka kira sallah sai a yi tambayoyi waɗanda suke da shi duk da afwan haka su ma mata misali wannan yana faruwa gare su misali tana cikin janaba ya kama ta kafin ta yi wanka na tsarki sai jinin al'ada ya zo mata kun ga abubuwa guda nawa guda biyu sun haɗa nan ga wanka na tsarki sannan ga wanka na ne na al'ada wasu malamai suke cewa za ta yi wanka na tsarki tana a hali na janaba idan ta gama sai ta ƙara maimaita ne sai ta yi wanka na fita al'ada amma zance mafi inganci abinda suka fi jarabawa shi ne ba za ta yi wanka ba duka guda biyu ɗin abinda ya fi dacewa ta jira har sai ta yi tsarki ɗin sai ta yi wankan shi ne ya fi dacewa.